بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta yi daidai da 11 ga watan Ramadan, hijira ta da shekara 1434, daidai da 20 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 86 daga cikin jerin jiyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka mataki da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizuni. Idan da ba ku su manta ba, muna cikin tafsirin surat al-Baqara, a inda ainihin wato wannan ainihin wato ayoyi da muke tafsirin su muka kai aya ta 180 ko 87 ko aya ta 177, wadda wannan aya insha Allah saboda muhimmancin ta da matsalolin da take dauke da su za mu sake dauko ta, sai mu ainihin tattauna matsalolin da malamai suka bayani sa'annan mu ci. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahir rahmanir rahim. Laysa al-birra an المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
bisa tarbiya da yake ci gaba da saukarwa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama isuwar annabi Madina. Allah ya saukar da wannan aya wadda take aya ce dangane da tarbiyar imanin mutane da dabi'un mutane da kuma abin da ya shafi zamantakewarsu. Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Ba biyayya ga Allah shine ku fuskantar da fuskokinku su rinka fuskantar gabas da yamma ba. Wannan aya kamar yadda ainihin malamai suka bayani tana magana dangane da ainihin musulmi da suke fuskantar gabas suna sallah, da kuma waɗanda suke fuskantar yamma suna ainihin fuskantar Baitul Maqdis suna ibadojinsu, Yahuda da Nasara. Ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, daga cikin musulmi akwai waɗanda in sun tashi alƙiblarsu ta yi daidai da gabas saboda suna zaune yamma da Ka'aba, wasu kuma alƙiblarsu ta yi daidai da yamma saboda suna zaune gabas da Ka'aba. Magana ta uku, wannan aya tana magana ne dangane da halaccin farko da Allah Maɗaukakin Sarki ya halatta a fuskanci ainihin Baitul Maqdis a yi sallah, kuma a fuskanci Ka'aba a yi sallah. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ke nuna cewa ba inda kake kallo kana ibada shike tabbatar da cewa kai mutumin kirki bane, walakinnal birra, nagarta da kuma halin kirki kadai tana tabbata ne ga man amana billah, wanda ya yarda da Allah. mun yi bayanin me ake nufi da yadda da Allah. Matakin farko na yadda da Allah ka yadda cewa akwai Allah, ka yadda cewa kuma Allah madaukakin sarki shi ya halicci kowa da komai, ka yadda cewa Allah yana da matsayi na sunaye da sifofi waɗanda ba shi da babu wani wanda yake da irinsu. Idan ka yadda da waɗannan matakai, sai a ce ka samu matakin farko na yadda da Allah. Mataki na biyu shine ka bautawa Allah shi kadai, kar ka hada mishi ainihin abokin tarayya. Ka yadda da Allah, zaka zama nagari, za kuma ka samu nagarta tattare da kai. Wal yawmil akhir, da kuma yadda da ranar lahira. Wal mala'ika, da kuma yadda da mala'iku. Mun yi bayani cewa yadda da ranar lahira shike tursasa wa mutum a aikace ya zama baya saba ma Allah, saboda ya san cewa akwai wata rana da duk abin da ya aikata za a tsaye da shi, kuma za a mishi hisabi. Wal mala'ika, da kuma yadda da mala'iku cewa bayi ne daga cikin bayan Allah, da Allah ya halicce su daga haske, kuma mala'iku tsararru ne daga duk wani kuskure da laifi. Sannan mala'iku ba su wa Allah taurin kai tasbihi, kuma suke ba da riba. Halittar su kuma ita ba ta maza bace, ba ta mata bace. Wata irin halitta ce wadda Allah kadai ya kadaitu da sanin irin yadda take. Wal kitab, da kuma yadda da duk wani littafi daga cikin nau'ukan littafan da Allah ya saukar. Kamar yadda ka yadda da At-Taura, ai kamar yadda ka yadda da Qur'ani, wajibi ka yadda da At-Taura da Injila da duk wani littafi daga cikin littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar. Wan nabiyina, da yadda da annabawan Allah, yadda ka yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne kuma manzo ne, wajibi ka yadda da Annabi Musa annabi ne manzo ne, Isa ma ka yadda da shi cewa annabi ne manzo ne. Yadda da waɗannan yadda ce ta imani da girmamawa da mutuntawa, amma ba yadda ce ta biyayya ba. Bi halatta a cikin wannan zamani da annabi ya zo da musulunci, ka koma kana bin addinin annabi Musa ko annabi Isa ba. Yadda da annabi Isa ma'anarta shi ne ka yi imani cewa da gaske Allah ne ya aiko shi, kuma gaskiya ya zo da ita. Sannan ka mutunta shi da dukkan darajar da Allah madaukakin sarki ya wajabta a mutunta annabawa. Wa atal mala ala hubbihi, Allah ya ce nagarta ta tabbata ga wanda ya ɗibi dukiya ya bayar da ita a bisa yana ƙaunar dukiya. Zawul qurba, ya baiwa dangin shi na kusa. Wannan aya tana kira zuwa ga sadar da zumunci kenan ta hanyar bayarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan ɗabi'a, dan haka sahabban shi suka biyo shi. Kyautatawa dangi baya nuna cewa sai danginka musulmi ne, domin jini ne ya haɗa ku. Kana nan kana musulunci, suna can suna kafirci, akwai wannan dangantaka. Amma duk dangin da suka yi yaƙi da kai saboda addinin Allah, to wannan kuma Allah ya yanke duk wata alaƙa da ke tsakanin kai da su. Haka nan kai ahlus sunna, ba a ce sai danginka ahlus sunna kadai za ka yi mu'amala da shi ba, ba a ce kuma sai danginka kadai wanda yake bin sunna shine kawai za ka kyautatawa ba. Hatta danginka wanda yake ba ku da fahimta guda ta addini, za ka kyautata mishi, kuma za ka sadar da zumunci a tsakanin kai da shi, matuƙar bai faɗa da kai a bisa wannan sunna da kake akai ba. Allah yake cewa waliyatama, da kuma wanda ainihin ya bada dukiyar shi ga marayu, kuma ya kyautatawa marayu. Malamai suka ce yanzu wannan aya kenan a jumillance tana kira zuwa ga a ba marayu kyauta da sadaka, ko kuwa sai marayan da ya samu kanshi a halin talauci. Wasu malamai sun ce marayan da kadai ake kyautatawa ta hanyar ɗiban dukiya a bashi shine talakan maraya, amma marayan da uban shi ya bar dukiya mai yalwatan da za ta iya kula da shi, ba a buƙatar a taimaka mishi. Wannan fahimtar gurguwar fahimta ce, ingantacciyar fahimta da ke ƙarƙashin wannan aya. Maraya yana cikin jimillar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta cewa ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yi alheri ga maraya. Don haka ka dubi duk wani maraya da yake tare da kai ko kuma kake kusa da shi, ka dubi wacce hanya ce za ka iya taimaka mishi, ta kusa ko ta nesa, a fakaice ko kuwa kai tsaye. Kamar dangi ne na kusa, danginka na kusa duk wadatar shi Allah madaukakin sarki ya wajabta maka ka sadar da zumunci ta hanyar kyautata mai ta hanyar dukiya. Yayanki ne sai ya zama commissioner ne, ke kuma kina gidan miji ana ganin ga dukkan alamu mai wa ya fi ki wadata sai aka yi mishi haihuwa koda irin rigunan jarirai din nan ki dauka ki siya gare shi ki kai mishi tare da cewa ya fi karfin abu amma yanzu shari'a ba tana kallon abun a matsayin ai ya fi karfin abun bane tana kallon shi dan uwanki ne kuma Allah ya wajabta miki ke da gurgurdan ikon ki saboda haka sadar da zumunci zuwa ga dangi na kusa da kuma kyautatawa marayu to Allah madaukakin sarki ya farlanta shi a cikin wannan aya ne kai tsaye ba tare da sharadin cewa dangin mai wadata ne ko talaka ba ba tare da duban cewa wannan maraya talaka ne ko kuwa mai wadata ba dukkan marayu Allah madaukakin sarki ya wajabta da kyautata mishi ta wajen ainihin gabatar da wata hidima ta dukiya wal masakin da kuma talakawa anan miskini idan kalmar miskini ta zo a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi tana nufin talaka wanda bai da komai bai aje ba bai ba kowa ajiya da kuma talaka wanda in masu kudi sun ganshi sun ga talaka amma in ya dawo cikin talakawa kuma na gaskiya to su suna ganin yana cikin rufin asiri shine aka bambance tsakanin almiskinu da alfaqir alfaqir wanda yana da shi abun bai wadace shi ba almiskin wanda bai da cin yanzu balle na anjima duk sanda ɗaya daga cikin kalmomin nan ta zo a qur'ani to tana wakiltar ɗaya dan haka in kana bambancewa to kana bambance su ne in sun zo gaba ɗaya almiskinu walfaqiru amma idan kalmar miskini ta zo kalmar faqiri ba ta zo ba to ta hada mai wadata ai mara wadata gaba ɗaya da kuma wanda yake abin da yake da shi bai wadace shi ba kamar nan wurin yanzu kalmar miskini anan da ta zo tana daukan ma'anan miskini wanda maskana ta same shi bakin talauci ya same shi wajibi ne a kyautata mishi sannan da wanda yake faqiri yana da shi sai dai abin bai wadace shi ba idan kuka dubi halin da muka samu kanmu a ciki yanzu da watan azumin nan yanzu gashi karfe 5 ta kusa jama'a na magariba amma har yanzu wani bai san makomar abin da zai karya azumin shi da shi idan an sha ruwa Allah madaukakin sarki ya wajabta maka kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wasu suka zo suka kawo mishi kukan talauci wani kuma yazo ya kawo kukan yan fashi da makami da ainihin al'amura sun yi tsanani dan haka ya daina kasuwanci manzon Allah yace dangane da fashi da makami da yan ta'adda ka kwantar da hankalinka ba da jimawa ba za ka iya tashi daga nan makka ka kora raƙuma babu wanda zai jagorancin su har su kai makka ba wanda zai taba maka su lokaci ne kai hakuri yace mai kukan talauci kai kuma kai hakuri nan gaba mutum zai zo yana yawo da sadaka ya rasa wanda zai karba in ya zaci wannan bai da wadata ya mika mai sai wannan yace da jiya ka zo da na karba amma yau Allah ya wadata anan abinda ake kwantarwa da duk wani wanda talauci ya kama shi shine ya kwantar da hankali shi idan Allah madaukakin sarki ya nufe shi da arziki zai azurta shi idan kuma Allah bai nufe shi da arziki ba to ya iya rike wannan hali da ya samu kanshi kada halin da ya samu kanshi kuma ya zama dalilin zubewar imanin shi ko mutuncin shi Allah madaukakin sarki ya ce wabni sabil haka nan wanda yake matafi matafi wajibi ne a kyautata mishi koda wanda bai samu gutsirewar guziri ba wajibi ne a kyautatawa matafi domin matafi dalilai da dama sukan iya sa ya tsaya a ƙauyen ku ko a garin ku domin wata bukata da ta kama motar shi ta lalace mai kuɗi ne yana da duk abin da zai iya gyaran motar wace hanya baka bi ka taimaka mishi sai ka zo ka gaishe shi sai ka ce mishi ya tsaya zaka kawo mishi bakanike mai amana a lokacin da ka hau babur daga inda kake ka tafi inda ainihin zaka dauko bakanike kudi zaka kashe Allah madaukakin sarki ya wajabta maka duk inda ka ga mafitafi ka ga cewa yaya zaka yi ka kyautata mishi to sannan sai kuma Allah ya ce wa firqadi haka nan dangane da yan tabayi wasa'ilina na wasa'ilina da kuma waɗanda suke masu bara ko masu roƙo ko waɗanda suke tambaya. Allah madaukakin sarki dangane da buƙatuwar talakawa ya kasafta su kashi biyu a wani wurin, yace lisa'il wal mahrum, wanda yake buɗe baki ya ce ko dan kanzo ko dan dago dago a diba a bashi. Akwai kuma wani wanda yake shi kuma ba girman kai bane, bai saba bane, ya samu kanshi a halin kaskanci ne, sai ya kame bakin shi baya roƙo baya bara, ku dauka ku bashi. Idan kuka dubi wannan kyakkyawan misalin da nayi, yana iya gaskatuwa a kusan mafi yawancin makarantun Allahnmu, kamar yadda na fara bayani da malamin ba zai iya yawo yana bara ba, amma ya tura almajiran suna bara, abinda suka samo a wuni ya karbe da shi zai ce fani. Malamin ba zai iya daukar kwano yana kewaye gidajen makwabta ba, amma yana sanya yara suna zuwa suna yo bara, in sun samo daga haka zai ci. Me zai sa wannan malami da ya zauna ya sadaukar da rayuwar shi yake karantar da Alkur'ani ba za a diba a bashi ba? Menene yasa ba za a ainihin mutunta shi ba, bayan gashi Allah madaukakin sarki yana cewa wanda ainihin wato ya bude baki ya tambaya a bashi, wanda ya rufe bakin shi saboda kawaici a diba a bashi? Kar a ce girman kai ne, ba daidai ba ne ku fassara shi da cewa girman kai ne in yana bukata ya zo ya faɗi. Kai ka auna ka gani yara nawa ya tara yana karantar da su Alkur'ani, ya tara yara 50, yara 100, yara 30, sannan baya sana'ar komai, in yin gari ya waye ya yi wa almajiran shi da ya zo da su cira ni karatu, hantsi ya yi kuma sai ya fara karantar da yaran gari. Da asar ta yi ya sake karantar da yaran gari, da daddare ya sake karantar da waɗancan almajiran shi. A daidai lokacin da kake tunanin me yasa ba zai watsar da karantarwar ya tafi neman abinci ba, sai a ce me yasa professor wane da doctor wane da lecturer wane bai watsar da wannan karantarwar tashi ya tafi neman abinci ba, sai ka ce ai neman abincin nashi kenan, ai ya rike wa ƙasa wani aiki, me yasa shi ma ba za a rike mishi aiki ba? Shi yasa na kawo tarihin daular musulunci ta Sayyidina Umar, a inda aka ɗibi sahabbai gaba ɗaya aka rubuta sunan su, duk wata a ne musu wani alheri da alawansu. Sakamakon wannan, duk lokacin da gwamnatin musulunci ta buƙaci wani malami ya karantar, sai dai kawai a rubuta mishi cewa Allah gafarta malami, sarki ya ce ka koma gari ka za ka karantar da su. Saboda baka karantar ba ma ana ɗauka ane maka, balle kuma yau bukata ta kama, kaga babu bukatar cewa a yi sharadi. Ina fatan ƴan uwa ƴan Najeriya, musamman musulmi, ku tsaya ku sake nazari dangane da yadda muke ganin makarantun allo haka ya kamata su kasance, yadda muke ganin malaman allo haka ya kamata su kasance. A cikin hadisi fa annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, wanda yafi ku alheri shine wanda ya koyi qur'ani yake karanta da shi. Waɗannan matasa da Allah ya azurta mu da su yau, ga su nan sun haddace qur'ani, sun saka karatuttuka, suna ta karantawa a anguwanni. Irin rayuwar da suke ciki ta talauci da wahalhalu, haka ya kamata su kasance ba haka ya kamata ba? To ina kira zuwa ga hukumomin mu, waɗanda suke musulmi ne da waɗanda suke da dukiya da waɗanda Allah madaukakin sarki ya rufa musu asiri, su sani da cewa na daga cikin taimakawa addinin musulunci da Allah ya ɗora musu shine su rinka kula da waɗannan bayan Allah, waɗanda sun kame kansu ba sa iya roƙo. Malami ne alaramma, yaushe za ku barshi sai ya ainihin ɗauki kwano ya ba yaro ya shiga gidan makwabta ana haɗa miyar kuɓewa da miyar karkashi da miyar taushe, a kawo tuwon samanbita a ɗora a kan sakwara, sai a kawo miya guda ɗaya sai a kwarara musu ta kuka, a kawo mishi yana zaune a zaure sai ya ci, irin ɗanɗanin da kake da shi irin shi yake da shi. Ko kun fahimta jama'a? To mu ji tsoron Allah dangane da wannan. To sa'annan masu tambaya da masu roƙo da masu almajiranci masu bara, ku sani da cewa a musulunci haramun ne kai bara, a musulunci haramun ne kai roƙo, a musulunci haramun ne ka koma aikinka kenan bambaɗanci ko kuma tumasanci. bara bata halatta ba kamar yadda hadisi yazo sahihi cikin sunan Nasa'i daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mutun ya shiga halin kunci da za a samu masu hankali biyu zuwa sama da biyu a anguwar su ce kai wani fa ya shiga wani hali to sannan ya halatta ya bara ko ya roko ko makamantan haka a ƙarƙashin wannan abinda muke gani yanzu dangane da masu karatun alqur'ani na yawan bara to ba fa shine musulunci ba kuma haka din ma bai daidai da ko ɗayan al'adar da aka tashi aka gani a ƙasar nan ba kuma a ƙashin gaskiya saboda Allah tintini ake karatun alqur'ani da karatun Allah a ƙasar nan amma daga baya ne wannan barace barace suka kullo ta hanyar shanaki ba wasu buzayen malamai da ke zuwa ƙasar Hausa suna ainihin zama a zauruka suna karantar da karatun alqur'ani saboda baƙunta sai suna aika almajiransu suna ainihin yawo da kwanuka a gidajen makwabta suna nemo musu abinci daga haka makwabta suka rinka sha'awar su rinka kawo ƴaƴansu zuwa ga waɗannan shanakifa wato buzaye ƙarshe har malanta sai ta koma a ƴaƴan waɗannan Hausawa da suke zaune a ƙasar Hausa to sai suka fahimci cewa ai gaba ɗaya lazimi ne game da duk wanda zai karantar da alqur'ani ko zai karatu alqur'ani sai yayi bara a tsakani da Allah babu alaka ko misqala zarratin shi yasa kamar yadda so da dama nake faɗe jama'a na zauna a ƙasar Adamawa na ga su kuma tsarin da suke idan ka ga almajiri to galibi a jimeta ne yana da wahala a cikin garin Yola ka ga almajiri da ne bincike sai suka ce abin da yake faruwa waɗannan almajirai ma da ake gani a jimeta suna yawo galibinsu ba 'yan Adamawa ba ne da Kamaru galibinsu suna towa ne daga jihohin Kano da Jigawa da makamantansu amma galibin waɗanda suke tahowa karatun alqur'ani a cikin garin Yola idan ka zo ka kawo alaramma ɗanka ya karantar da shi alqur'ani abin da ainihin zai ɗora maka za ka kawo hatsi buhu kaza ko kuma wani abu makamancin haka to sai tafiya ta tafiya har su waɗannan mutanen yankin ƙasar Adamawa sai suka tsaya akan wannan tarbiyya dan haka yanzu baka buƙatar in ka je wurin Modibba ma zai karantar da ɗanka sai ya ce maka ka zo da kaza kai da kanka ka san irin buhunhuna da ya kamata ka to da shi sannan za ka to da makudan kuɗi shi kuma sai ya samu masu dahuwar abinci suna dafa wa yara suna ainihin karatun alqur'ani a haka kamar yadda wani malami dattijo yake bani labari yace a ranar da ka sauke alqur'ani akwai kuma alherai masu dimbin yawa wanda mahaifinka zai wa malaminka wannan kuma duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan halaccin haka duk malamai hatta wasu malamai da suka ce bai halatta a karantar da alqur'ani a bada wani abu ba sai suka ce amma in ɗaya sauke ya iya to za a iya bada wani abu karanta littafin fara'idul jalila wallafar malam Abdullahi Gwandu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya tabbatar da wannan magana a cikin wannan littafi nashi kamar yadda nake faɗi ran da ɗanka ya sauke alqur'ani zai fara koyon nahwu to kuma ran nan sai Modibba ya ce to za a ɗau ɗanka kenan za a saka shi cikin malamai domin wanda ya iya larabci ya iya ka'idojin larabci to wannan ya yantu a ƙarƙashin haka sai ka kawo bijiminsa sai ka kawo sadaka mai girma waɗannan hanyoyin jama'a wallahi sun fi alheri su ɗari fiye da abin da muke gani yana faruwa a waɗannan ƙasashe sakamakon haka za ku ga akwai lalata mai yawa da take faruwa a tsakanin waɗannan malamai da kuma ɗaliba wanda in ka je ƙasar Adamawa ka zauna da waɗannan malaman nasu za ka ga babu irin wannan lalata idan ka je za ka ga almajiran babu wannan lalata tattare da su domin yaro ne za ka gan shi tun daga cikin garin Zariya ya taso zai tafi har flyover bara me kake tunani mafi ƙanƙantar rashin gaskiya da za ka ga suna yi waɗannan yaran ka kira mai waina ko kosai wadda ainihin suke binta zugui-zugui a baya
zaka ga ta dauko
ainin dan karamin kwano an ciko shi da waina sai ta zo ta same ka alhaji zaka sai waina kai sadaka sai ka ce sai ka bata naira 50 ka ce ta dauki wainan naira 50 ta raba musu idan ta raba musu wainan naira 50 ta karbi naira 50 din suna shan kwana sai su tattara mata wainan sai a dawo da ita cikin kwano sai ta ba su naira 20 sai su raba idan suka raba sai a sake zuwa wani shagon mai yadi kuma alhaji zaka sai waina kai sadaka sai ya ce sai ba da naira 100 sai a sake raba musu ina fata an gane idan aka isa wani lungu sai a sake fitowa sai a sake mayar mata da wainarta sai ta dauki naira 50 sai ta ba su sai su raba haka za a wuni ana yawo da wannan waina kale kale idan kai da zaka siya ba sai ka ce a kawo ka gani ba tana kanta kawai zaka ce ne raba musu kai abinda zaka dauka da an raba musu za su cinye sai ga kowa ya dake suna shan kwana sai su sake hada mata fi hashiyatil mataf a karshen yini to shine lokacin duk wanda ya bayar kuma to lokacin shikenan to lokacin ne za su ci kaga sun samu kudi da wainar sannan sun samu sadakar wainar ita din ce dai to ka dubi irin wannan lalatar da take bullowa a tsakanin haka to har sai kai kuma al'amarin su ma malaman suna da nasu dabi'un na rashin gaskiya wadanda ke fitowa idan ka shiga cikin su kuma su almajiran akwai kolo dan karamin almajiri akwai titibiri wanda yake ya dan fara datawa akwai gardi senior student kenan to gardin nan dama duk wanda ya je yo bara to sai an kawo mishi ya laliba miyar da nama jamiya ce to sannan ya zabi wanda yake so ya baka sauran idan ta kai kap kwana da kwanaki baka kawo miya mai nama ba har haƙorinka ake daga ana sakutawa a ga ko ka cinye naman a ga in an sakuto wani gutsurar nama to dalili ne akan ka cinye naman kenan to ka shiga uku to ka dubi kai da ka tura a koya wa ɗanka alkur'ani ka dubi irin wannan financial corruption da ake saka shi a cikin rashin gaskiya na abin saboda haka wannan bara ba muna sukar Qur'ani bane in mun soke ta amma ba ta da alaka da karatun Al-Qur'ani dukkan mu mun yi karatun Allah har mun sauke amma a gaban iyayenmu ba mu taba yin bara ba dan haka duk wanda yake sai kai bara sannan zaka sauke Qur'ani ƙarya yake duk wanda yake sai kai bara sannan karatun Qur'anin ka zai albarka ƙarya ne dan hodiyo ya sauke karatun alqur'ani a wurin uwarshi ina fata an gane nana asma'u ya koyi tafsiri a wurin kakashi ruqayya sannan yazo ya sake maimaita sauka da tafsiri a wurin dan uwan mahaifiyarshi muhammadu sambo wanda yake wa waka yana cewa muhammadu abdullahi yake mishi waka yana cewa muhammadu sambo zu ilmin wa khali وقد حمدت شمائله قديما بالتقى قبل الفتحان yana waka yana yaban shi babban malami ne yayi karatu a cikin gidansu tsakanin uwarshi Asma da kakarshi Ruqayya da kuma ainihin mahaifin shi Muhammad sa'annan kuma da wannan dan uwan mahaifiyarsu Muhammad Sambo ba ta ba da labarin sun yi bara ba kana so ka ce mana karatun su dan hodiyo bai albarka ba ko kuma saukar su bata sauku ba babu saboda haka muna fatar al'ummar musulmi kar ku rusa waɗannan makarantun allo waɗannan makarantun allo hanya ce wadda take mai nagarta wajen iya koyan karatun alqur'ani ku kuma ustazai kar ku ga ana karatun allo ba tare da tajwidi ba ku dauka haka abin yake a'a duk yana daga cikin matsalolin da za a yi address a gabatar da su a sanya za a gyara su amma makaranta allo makaranta ce wadda take ta takhassus wato faculty ne na Qur'ani institution ce ta alqur'ani kamata a tsaya a dubi abubuwan da suke na matsaloli ne a taimaka sai dai kamar yadda na fara ishara ba irin taimakon da gwamnati mai ci yanzu take cewa za ta yi makarantun allo da makarantun haka ba wannan irin taimakon gaskiya ba a da bukatar shi domin taimako ne wanda yake a karkashin shi akwai makirci kudaden da suka fitar biliyoyin kudade watanni biyu ko uku da suka wuce aka gama fitar da waɗannan kudaden da suka dubi za a danka waɗannan kudade a hannun suwana da suwana yanzu sai ɗan boko suka shigo suna nan sun yi wadaƙiƙi da waɗannan kudaden a daidai lokacin da an samu wasu wurare Sokoto Zaria da wasu wurare an ce an giggina makarantun kuma ana nan ana ginawa tsakani da Allah babu wata gwamnati da za ta iya a Najeriya nan tamu ta yau ta ce za ta gina makarantun da za su zama su ne makarantun da waɗannan almajirai na garuruka da ke zuwa da sauran waɗanda suke yan gari a ce gwamnatin nan za ta iya gina musu wuraren da za su yi karatun allo da ya fi dacewa kamar yadda wata hira da aka yi a tashar BBC wannan hira tana nan mun kofe ta mun aje ta a makarantar nan saboda reference tana cikin archives din mu aka dauko ainihin malamai daga cikin su akwai malam Isa Ali Ibrahim Fantani a daidai lokacin yana can Ingila yana PhD din shi a computer science aka dauko wani alaramma daga Sokoto aka sake dauko wani daga Kano sannan aka dauko wani mai bayo shugaban kasa shawara akan waɗannan irin harkokin aka yi hira da su to wannan alaramma na Sokoto da wancan alaramma na Kano waɗannan alarammomin su suka ba da shawarwari mai ma'ana malam Isa shi kuma ya tsoratar game da hadarin da ake jin tsoron kai ya bayyana shine kar a zo a yi wa mutane cikin da ba shi da uba a raba su da waɗannan makarantun allo waɗanda tsawon shekaru su ne suke yayi mana alarammomi a zo kuma ba a kawo mana abin da zai iya tsayawa madadin su ba su kodancin alarammomi shawarar da suka bayar shine a bar su a yadda suke amma a san me za a rinka taimaka musu su abin da suka ce a bar su a yadda suke amma a rinka taimaka musu kawai shikenan kawai ni kuma dadin gushi akan waɗannan shawarorin nasu ina cewa na goyi baya amma ba wai a gina da nufin cewa an gina wannan makarantar ta gwamnati ce dan haka malam tashi ka koma da almajiranka kai ma malam wani tashi ka koma da almajiranka ba ita makarantar allo kowace ku gani jama'a mai zaman kanta ce yanzu BUK za ta iya haɗe ABU ko ABU za ta iya haɗe BUK kowace mai zaman kanta ce makarantar allo ta malam Mato misali inda ni na fara karatu tun ina karami bata wadatu ta ce ta narke a cikin makarantar allo ta malam Ishaq ba bata wadatu ta ce ta ainihin bukatu ba za ta je ta narke a cikin makarantar malam Garba ba ko makarantar malam Rabi'u waɗannan makarantu ne kowace mai zaman kanta mai wannan yake nuna mana a je a samu wuri wanda za a gina ɗakunan kwana wadatattu da wurin dahuwar abinci da inda zai zama gidan malami ne sai a je sai a ainihin gina wa malam wani a cikin anguwa kaza sai a ce ala gafata malam eh gwamnati ta zo ta gina wannan gida gashi nan ta baka shikenan lokaci zuwa lokaci kuma gwamnati an samu wani abu a kawo ba a samu ba oho haka ma ga an yi wa malam Usaimin mun kawo tarihin shi anan amma ba wai gwamnati ta zo yanzu kamar wannan makarantar ta Albani a ce wai a shikenan kuma Albani da kai da almajiranka eh ku tashi ga wata makaranta can ku je ku hadu gwamnati ta gina wani wuri a bayan gari shi ma wancan da tashi duk ku je can ku hadu tambayar shi gwamnati ta iya ciyar da jami'o'i su ci abinci a biya malaman su yanzu ba dambarwa ake tsakanin su da gwamnati ba ta iya ciyar da makarantun ta na gwamnati ta iya ciyar da makarantu na jihohi ko makamantan su waɗannan su ne makarantu waɗanda suke an yi establishing din su under the constitution of the federal government suna ƙarƙashin budget duk waɗannan maganganun da ake dangane da makarantun allofa by establishing nasu a ƙarƙashin constitution ba constitution ne yadda da su ba wata siyasa ce kawai ake yi domin kafin a saka abu a constitution sai an je da shi majalisa an tattauna
kana jin zai yiwu a je majalisa a tattauna ƴan majalisa gaba ɗaya da arna da musulmi su yadda cewa a rinka ɗiban miliyoyin kuɗi ana kaiwa makarantun allo a halin ba ai passing wasu kuɗi makamantan haka ko fiye da haka zuwa ga cocina ba zai yiwu ba zai yiwu ba saboda haka wannan abin da suke faɗi ba a ƙarƙashin constitution bane a wani mai mulki ne yayin yunkuri yayin abu to duk abin da aka ce maka an kafa shi ba a ƙarƙashin constitution a ƙasa irin wannan ba akwai yiwuwar wani mai mulkin da yazo sai watsi da shi ina ciyar da azumi da aka ce gwamnatin jihar Kaduna tana ciyar da masu azumi a bara bana tana yi saboda ba constitution bane wani mai mulki ne ya so kawai ya ga cewa ga yadda zai ya samu karbuwa da ba shi fa tunda ba dokar jiha bace gashi nan ba a yi amma yanzu akwai wani governor da zai zo ya ce shi ba zai biya malaman primary ba akwai wata gwamnati da za ta zo ta ce ba ruwanta da jami'o'i a ƙasa to in dai da gaske ne a ɗauki wannan matsala ta makarantun allo a kai ta majalisa a tattauna ta ta zama a ƙarƙashin doka yadda in an zo a budget dole ka san dai duk tsiya ministan ilimi bai isa cinye wa jami'o'i kuɗin su ba ministan ilimi bai isa cinye wa malaman secondary kuɗin su ba haka commissioner ilimi bai isa cinye ba saboda me saboda doka ta yarda da su kuma an fitar da su a constitution ko dai za a yi wata rashin gaskiya sai dai a yi ta ƙasa to amma yanzu waɗannan kuɗaɗen da aka fitar na makarantun allo jama'a ni da nake faɗin wannan magana sheda ne duk waɗanda aka ɗauka za su yi aikin gaba ɗaya an kai su Abuja an ba su offices an gama yaudarar su kaf yanzu sun dawo ƙasashensu sai da kuɗi suka fita tukuna sai aka ga waɗannan kuɗin za a je a raba akan makarantun allo sai ƴan boko masu wayo sai suka fito shikenan aka je aka yi turanci aka yi rubuce-rubuce shikenan sai aka ce shikenan duk waɗanda aka ɗauka aiki kowa ya koma garinsu yanzu za a ɓullo da wata hanya ne ba wadda aka tsara ba shikenan magana ta kare an bullo da wata hanya ne saboda haka a rinda diba jama'a kamar yadda Allah ya ce ana bai waɗanda suke roƙo a basu amma kamar yadda muka ce jama'a ba ana promoting ba ana goyen bayan bara bane ko roƙo an karka fahimci magana akwai tufka da warwara wanda shari'a ta yadda yayi roƙo idan yayi to sai a diba a bashi to ko wannan abin da almajirai suke yanzu suna yawo ko dan kanzo ko dan dago-dago yayi daidai da shari'a bai daidai da shari'a ba to sai dai abinda zaka tambaya musulmi sun yi musu abin da ya wajaba akan su hukumomi sun yi musu abin da ya wajaba akan su basi ba a ƙarƙashin haka in yazo gidanka yayi ko dan kanzo ko dan dago dago sai ka dauka ka bashi ba dan komai ba saboda ba a yi mishi abin da ya dace ba to shikenan dole ne kuma ta wata hanya ya nemi hucewa ko kuma fanshewa Allah ya ce wa fir riqabi haka nan ku dibi dukiya ku rinka bayawa kuna fanso bayi kamar yadda nace duk gidan kurkukun da ka shiga yanzu zaka je ka samu magidanci yana da matar shi ko mata da ƴaƴa an kama shi an zo an kulle shi akan abin da bai kai ya kawo ba wani ma fada ne da tankiya zai hada shi sai alkali kawai sai ya ce wata shida in ba wata shida ba sai ya ce 8,000 akan naira 8,000 za a je a daure shi dama talaka ne bai da cinyo bai da nagobe an daure shi ba gata ba shi da yadda zai yi me zai faru kafin wata 8 din ta yi matar ta gudu iyalai sun watse komai ya barkace dan haka in ya dawo ba zai iya tattara su ba waɗannan maganganun da muke faɗe ba misalai bane muke bugawa kawai a'a muna bada labarin abubuwan da ake ciki ne a yanzu ka rinka samun lokaci kana zuwa kana shiga gidan kurkuku kana neman izinin ka zauna da wasu waɗanda suke ƴan kurkuku ne ko ma'aikatan kurkuku ka ce su baka labarin wasu mutane waɗanda suke masu mutunci amma bakar kaddara ta hau kansu ka ji labarin ire-iren waɗannan abubuwa ka ɗibi kuɗi ka je ka ƴanto su a ɗibi naira 20,000 ka je sai ta fito da wajen mutum biyar waɗanda za a lalata rayuwarsu in ba Najeriya ba jama'a yaushe ɗalibi ɗan day secondary school aji biyu JSS2 daga sun yi fada kawai shikenan aka ce a kai shi gidan yari yaro ɗan ƙarami aka je a kai shi gidan yari aka ce an bashi wata uku kafin wata uku nan ya lalace ya fara shaye-shaye kaga gaba ɗaya an yi ruinin rayuwar shi an likita rayuwar shi an ɓata mishi rayuwa Allah madaukakin sarki kiyaye. Saboda haka ku ringa diban kudi kuna zuwa kuna yanto ire-iren waɗannan. Wani yana nan ya gudu daga garin su saboda ana bin shi bashi naira 30,000. Yana tsoron in ya dawo za a daure shi. Sakamakon haka zuriyar shi tana nan tana lalacewa. In ka samu labarin haka ka sa ya dawo a biya mishi bashi. Ko an fahimta jama'a? Allah ya ce wa aqamas salata, haka nan nagarta ta tabbata ga wanda ya tsaya da sallah yake yin ta akan lokaci. Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah ya farlanta sallah akan lokaci ga dukkan mu'mini. Sannan kai sallah kamar yadda annabi yake yin sallah. A cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli. Jama'a ku rinka yin sallah kamar yadda ku ga ina yi. Ba zai yiwu mu yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba. Matakin farko sai mun karanta falala da Allah ya faɗi game da sallah a Qur'ani da hadisi. Sannan sai mu kwadayin wannan falala. Mataki na biyu sa'annan sai mu shiga cikin Al-Qur'ani da hadisi sai mu zakulo yaya Allah ya siffanta sallolin annabi. Duk wata sallah da kake ji a duniyan nan annabi ya taɓa yin ta aikace. To yaya annabi ya yi ta? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi dai umarnin shi kenan. Sallu salata kaza fi waqti kaza. Sallu salata kaza fi waqti kaza. Sallah kaza ku yi ta lokaci kaza. Sallah kaza ku yi ta kaza. Amma in kun tashi ku yi yadda ku ga ina yi. Da ni da kai ba mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Sai dai sahabban shi da matan shi da ƴaƴan shi sun ga yana yin sallah. Kuma sun zo sun tara ɗaliban su sun karantar da su. Kuma wannan yadda annabi yake sallah an ruwaito a cikin kafai. Saboda haka jama'a musulmi duk wanda zai sallah a zahar, la'asar, magriba ko isha ya tambayi ya annabi yake sallah. Duk wanda zai sallah tarawih ko sallah asham ko sallah shafa'i da witri ya binciki ya manzon Allah yake sallah. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da Muslim daga sahabi ay daga tabi'i Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf, Allah ya kara musu yarda, yace na je wurin Aisha sai nace to Allah ina so ne in miki tambaya. Tace game da menene? Sai ce dan Allah yaya manzon Allah yake yin sallolin dare? Kun ga me yace mata ya ake sallar dare ba yaya manzon Allah yake yin sallolin dare? Sai tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da watan azumi ko ba da watan azumi ba baya wuce raka'a 11. Yanzu ta kara mishi jawabi abinda a zahiri bai tambaye ta ba. Yaya? Bai ce guda nawa ba, amma sai ta ce ko a azumi ko ba azumi ba baya wuce 11. Aisha ta fahimci cewa ba zai yiwu ta gamsar da kai wajen cikakken bayanin yadda annabi yake sallah ba sai ta dauko maka daga adadin raka'o'in da yake. Sai ta ce kaga dai yayi hudu yayi sallama, yayi hudu yayi sallama, ya kuma yi uku yayi sallama, kaga raka'a 11. Amma zama uku, tahiya uku, sallama uku. Sai Aisha ta ce kai ba ma sai ka tambayi yadda yake tsawaita su ba da kuma yadda yake kyautata su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Sai mu duba mu ga yaya muke sallah, yayi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wai ma mun san yadda manzon Allah yake yin sallah? Su sahabbai saboda yadda suka dauki sallar manzon Allah da muhimmanci jama'a, a daidai lokacin da suka je suka koyo sallah waɗancan matasa da annabi ya ce musu ku yi sallah kaza lokaci kaza, in kun zo limanci ku dubi wane ne yafi iya karatun Qur'ani ku gabatar da shi. Sannan in kun je ku rinka wa mutane sallah irin yadda kuka ga ina yin sallah, da suka dawo garin su sai suka rinka bin masallatai masallatai suna tara mutane suna cewa jama'a mun je mun koyo karatu ne a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko da yake ba lokacin sallah bane, amma ku taru muna so mu yi muku sallah ne irin yadda muka ga annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kun ji wannan kenan. Sallah tana da muhimmanci, har sahabbai suna yin seminar akan sallah, sahabbai suna yin workshop akan sallah, suna yin taro ayi lecture, suna yin taron karawa juna ilimi, sahabbai had debate suke kullawa a tattauna wane yace wane yace game da sallah. Al-Imam Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito hadisi sahihi daga sahabi Abu Umayd al-Sa'idi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace wata rana ya zo ya samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma a cikin su ma hadda Abu Qatada wani babban malami cikin sahabbai Abu Umaydin Sa'idi saurayi ne bai wuce shekara 22 ba sai yace dukkan ku na fi ku iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce dan me kai baka riga mu musulunta ba baka fi mu zama da shi ba sai yace na dai fi ku sai suka ce tashi kai mu dani ku duba fa ba lokacin sallah bane amma da yazo yadda zaka zo kai saurayi gayu irin na yanzu ka zabga ashar ka ce Chelsea ko Madrid ko wace ce tayi kaza daga nan ka buɗe taro da addu'a an fara tattaunawa ke ba haka bane samari ake gayu shi kuma wannan da yazo sai jeho matsalar sallah yana zuwa sai yace din na fi ku iya sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce din ba ka riga musulunta ba baka fi mu zama da shi ba yace na dai fi ku sai suka ce yi mu gani ba lokacin sallah bane ko alwala bai yi ba domin yanzu sallar ce yake so ya nuna musa aikace ya fi su sani da ya tashi tun daga tsaye da kafafuwan shi suka ce sai ya tsaye da kafafuwan shi suka fuskanci alƙibla yana so ya nuna maka haka annabi yake tsayuwar sallah dubu kaga yanzu ya mutane ke tsayuwar sallah tsayuwar sallah suke kamar za su tara kwallo kamar gola sai ga ya tsaye da kafafuwan haka wannan ta kalli gabas maso kudu wannan ta kalli gabas maso arewa kuskure na farko kenan ya tsaya sai kabbara ya daga hannun shi sai hannun shi daidai da ainihin kafadun shi daidai da kafadun shi ba wai makala da kafadu ba a hannun ya daidai da kafadu amma ba nan take ba mai ba da labari yace sai da ya miƙe yatsin shi zara zara suka zama sun ainihin hadu da juna duka don sa mai ido suka yi ba ka ce ka fi mu iyawa bai mu gani ko an fahimta ya kabbara harama ya dora hannun shi a kirji sai ya miƙe fuskar shi ta fuskanci alƙibla amma idanuwan shi kuma sai ya sauke su suna kallon daidai inda goshin shi zai taba in yayi sujuda haka ya rinka yin wannan sallah wannan ya miƙe kalli nan ya tsaya da kyau wannan ya miƙe kalli nan eh ba kai ka ce ka fi mu iya bai mu gani shine yake sai da suka kalli sallar komai yana idan da sallama sai ya ce yaya sai suka ce sadaqta kai gaskiya haka ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya salli haka manzon Allah yake sallah ka san wani abin sha'awa da ya sujuda ta biyu ana sa idon ya miƙe tsaye sai dawo ya zauna zaman jilsatul istiraha sai da ya gama zaman sannan sai ya miƙe har malamai suka ce to ina masu cewa jilsatul istiraha sai da annabi ya tsufa ga wani saurayi dan shekara 22 ya yi ta a sallah kuma ya ce haka ya ga annabi na yi kana cewa kenan bai iya bambance abin da annabi ya yi ba lokacin tsufa da abin da annabi ya yi a dalilin sunna sahabbai sun fi ƙarfin su zama irin waɗannan gidadawa duk abin da annabi ya yi a babin ibada suna iya bambancewa duk abin da ya yi saboda tsufa ko rashin lafiya suna iya bambancewa dubu wata riwaya da al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi ya yi to a cikin kitabul Musnad ce lokacin da annabi ya tsufa baya iya tsayawa kyam a sallah sai ya kafa wani ice daidai inda yake yin sallah idan ya kabar harama sai jingina cikin shi yanzu duk sahabbai sun gane larura ta kai ta tsufa annabi yake haka dan haka ba sahabi dan shekara 22 da yaje masallaci ya kafa wannan ice sunna ce saboda suna da kan gado to duk abin da kaga sun yi a sallah sun ce daga manzon Allah sun gane cewa wannan abin haka sunna ce tsayar da sallah jama'a yana daga cikin tsayar da sallah tsayar da ita a zuci idan ka tsayar da sallah a zuci ko zaka ga cewa zuciyarka kamar kai programming nata lokacin sallar yana yi ko ba a kira ta ba sai kaga ka faɗa ka sai kaga ana kira sallar ba za ka natsu ba har sai ka zo ka yi ta sannan tsayar da sallah a cikin zuriyarka ƴaƴanka matanka ka tabbatar an samu iqamatu sala ko iqamu sala a cikin ainihin zuriyarka Allah ya yabi annabawa da yawa akan wannan yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya wannan annabi ya kasance yana umarnin matan shi da ƴaƴan shi da sallah da kuma zakka sai ya samu yarda a wurin ubangiji kaji yana daga cikin romo na tsayi da sallah, Allah zai yarda da kai, Allah zai yarda da zuriyarka, Allah zai albarkaci gidanka. Duk mutumin da ya mata matakin farko yanzu sai kaga ya fara dawowa cikin taitayin shi, yanzu ya san ya hada gida kenan. Zaka ga da kanshi yayi wa kanshi regulation, yayi wa kanshi dokokin dawowa da fita da dokokin kashe kuɗi. Haka ne da kanshi duk wanda ya aure da in ya tashi zai iya wawashi aljihun shi gaba daya. Yanzu ko sai ce ka san ni magidanci ne, har ya rinka wa abokai kun san mu masu gida ne, akwai ce ba ne, dan haka ba zai yi in baka kuɗin duka ba, ubo sai ayi hakuri. Ka san mu da ku yanzu akwai bambanci. To da zarar matar ta fara haihuwa fa, sai kaga kuma gaba ɗayan alƙiblar shi da ta matar ta dawo kanwa kan ɗan kenan. Yanzu ya san cewa to yana da makoma a duniya, yana da ƙarshe a duniya. To me yake fata? Matar ta yi albarka, ɗan ya albarka ko? To wannan aya tana gaya mana daga cikin sirrin albarkar iyali shine tsayi da sallah. Dan haka kai kokari ai establishing sallah a cikin gidanka, a cikin zuriyarka. Ko kun fahimta jama'a? Kaji dai annabin Allah ne yake umarnin matan shi da ƴaƴan shi da sallah sai ya samu yarda a wurin Allah madaukakin sarki. Annabin mu kuwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa kwazo a wannan fagen. Ya aurar da ƴar shi Fatima ga dan uwan shi na dangi Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara musu yarda. Da ya tashi sai ya gina musu gida a cikin gidan shi, ma'ana gidan Sayyidina Ali, gidan Fatimatu Zahra, a cikin gidan Annabi ne aka yi mata a wani sashi haka. Wata rana sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai tashi da daddare sai je kwankwasawa Aliyu da Fatima kofa, kai ku tashi ku yi sallah, wannan ba sallah asuba ba, sallar dare, ku tashi ku yi sallah. Ku tashi da manzon Allah ya matsa musu da buga kofa, sai suka ce ya manzon Allah rayukanmu a hannun Allah suke, in Allah ya so ya tashe mu zai tashe mu. Sai manzon Allah ya juya yana buga hannu haka yana tafi yana karanta wa kanal insanu aksara shay'in jadala. Mutum ya fi komi jayayya. Annabin Allah na ce maka ka tashi ka yi sallah, kana cewa ranka a hannun Allah yake, in ya so ya tashe ka zai tashe ka. Sai manzon Allah ya juya. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya miƙe da daddare a firgice, yayi wani mafarki da ya tayar mai da hankali, yace wailul lil arab minan nar, wailul lil arab min sharrin qad iqtarab, wailul lil arab min sharrin qad iqtarab. Manzon Allah yace wayo Allah, larabawa sun shiga uku, ga wani sharri nan ya tinkaro su. Manzon Allah yace aitizu sawahibad dar, ku tashi matan gidan nan. Yana sa ana ta tashi matan shi, yace ku tashi ku yi sallah, ga wani bala'i nan ya tinkaro larabawa, ku tashi. Sai yace rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah, da dama wata mace tana cikin rufin asiri a nan duniya, amma ranar lahira asirin ta zai tono. Malamai suka ce ka hada hadisin tun daga farkon shi har karshe ka fahimci me Annabi yake nufi. Sallah tana rufa asirin lahira, sallah tana rufa asirin lahira. Dan haka ka tashi ka rinka yin sallar dare, ki tashi ki rinka yin sallah da daddare. Raka'a ɗaya ce ta sauƙaƙa kai, raka'a uku ce ta sauƙaƙa ki, raka'a biyar ce bakwai ayi a karanta alqur'ani. Idan baka haddace komai na alqur'ani ba, ko kana sha'awar ka karanta wani abu baka iya ba, sallar dare ce bude kana qur'anin kana kallo kana karantawa. Ya zo a cikin riwayar da Imam Malik ya ruwaito, Aisha tana da wani bawa mai suna Zakwan, da watan azumi sai ta nada shi ya zama limami a cikin gidanta, ya nemata sallar asha ya yi da jama'arta. Sai Zakwan ya rinka bude alqur'ani yana karantawa, daga nan ne malamai suka ce babu laifi. Dan haka kun ji jama'a, ka rinka tashi kana roƙon Allah madaukakin sarki, kana salloli, kana ibadoji. Ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanda sahabi Abu Huraira da Abdullahi dan Umar suka ruwaito, manzon Allah ya ce a kowane dare Allah yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya, yana cewa wa zai bauta mini in karɓa, wa zai roƙe ni in amsa. Bauta mafi daraja da zaka miƙe kai da daddare ko ita ce sallah. saboda kaga a cikin sallah akwai alwala, a cikin sallah akwai zikiri mafi daukaka ga Allah, shine mai Allahu Akbar, akwai subhanallah, akwai attahiyatu lillah, akwai assalamu alaikum, duk waɗannan. Sannan dungurungum, akwai karatun alqur'ani, sannan akwai munajati, akwai ganawa da Allah, kamar yadda yazo a cikin hadisin Ahmad, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan bawaye mi yana sallah sai Allah ya sa fuskar shi tana fuskantar tashi. Allah ba zai kauda fuskar shi daga gare ka ba sai in ka kauda fuskar ka, sannan sai Allah ya rabu da kai. Waɗannan na daga cikin darajojin sallah. Dan haka jarabawa za a yi, a za ka tafi wani examination ne, a kana buƙatar za ka je wani interview ne, za ka tafi neman aure ne, kana da wani ƙanin uba ne ya samu buƙami za ka je biya maka kuɗin makaranta, ka miƙe ka yi sallah da daddare ka gaya wa Allah. Jama'a mun fahimci wannan? Dubi yadda Allah ya yabi wasu bayin Allah ya ce kanu qalilan minal layli ma yahjauna, da daddare bacci kaɗan suke yi, to me suke yi? Sallah suke yi. Dubi annabin Allah Zakariya, wanadathu almala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sallah yake tsaye yana yi, ya roki Allah ya roki Allah, yana tsaye a cikin sallar, Allah bai bari sai ya gama sallar ba, sai mala'iku suka kira shi suke mishi albishir, Allah ya karba addu'arka, zaka samu da abin da ma da ya roka kenan. Dan haka jama'a ku kiyaye, da Allah madaukakin sarki yake cewa tsaida sallah na daga cikin siffofi na mutane na gari, to babu shakka sirrorin da ke tattare da sallah jama'a sun kai ka tsaya ka fahimci cewa lallai sallah ba bar wasa bace. Allah madaukakin sarki ba mu nasara,
amin.
Sannan Allah ya ce wa atar zakata, sannan kuma ya bada zakka, ba za ka taba zama nagari ko mutumin kirki ba sai ka bada zakka. Zakka kuma Allah ne ya shar'anta ta, Allah ne kuma ya farlanta ta, Allah ya faɗi yadda da sanda da waɗanda ake baiwa zakka. Manzon Allah ya ƙara bayanin wasu abubuwa waɗanda ba su zo ƙarar a cikin alqur'ani ba, dan haka ba duk mai dukiya ne yake zakka ba. Na ji cewa a zamanin nan ana ta shar'anta wa kowa zakka da gwargwadon irin yadda yake karban albashi ko kuma yake karban ainihin kuɗi, saboda ya sai babur ko kuma ya sai keken nafif a nemi shi a taba. Wannan kuskure ne jama'a, wanda asali ya assala wannan kuskuren a wannan zamani shine Qardawi a cikin littafin shi Fiqhus Zakka. Muna fatan Allah ya yafe mishi a ƙarƙashin wannan kuskure. Thesis ne nashi na PhD, ya yi shi mujalladi biyu, amma sai su professors ɗin shi da suka yi invigilating ko suka yi supervising nashi a lokacin suka ba shi shawara a buga, sai aka buga shi Fiqhus Zakka. A ciki sai da Qardawi ya shar'anta ko ya ɗora zakka a kan kowa, ko da naira 30-30 kake zuwa kana a taɓa kana samowa, sai ce to a lissafa naira 30-30 ɗin nan a shekara, lallai ne za ka ba da wani abu daga ciki ya zama zakka. Amma zakka tana da ka'ida jama'a, idan dinare ne ga irin yadda za a yi, idan azurfa ce ga abin da za a yi, idan ya shafi hatsi ne ga irin wanda za a yi wa, in ya shafi kayan itatuwa ne ga irin yadda za a yi wa, in albarkatu ne da ake ɗibowa, mineral resources ko makamantan haka, ga irin yadda za a yi zakkar su, idan albarkar daji ce kamar zuma da ake zuwa ɗibo, ga irin yadda za a yi zakkar. Shari'a ta faɗi komai insha Allah, na dunkule mana waɗannan bayanai ne, akwai inda za a kai inda zan zo, duk zan farfasa bayani dangane da wannan zakka insha Allah ta'ala. Allah ya faɗi waɗanda za a ba zakka, ya faɗi waɗanda ba za a ba, sannan idan zakkar fidda kai ce, Allah ya faɗi irin nau'in waɗanda za a ba, ba kuma irin waɗanda ake ba zakka ta gama gari ba. Don haka ba za ka taɓa zama mutumin kirki a wurin Allah ba sai ka ba da zakka. Wal mufuna bi ahadihim idza ahadu, sannan da kuma waɗanda in suka yi alkawari ko suka ɗauki yarjejeniya ko suka sa hannu ko suka yi wata ainihin wato sharaɗi, to za su tabbatar da cewa sun cika wannan alkawari ko yarjejeniya ko kuma wannan sa hannu da suka yi. Sa hannu ko yarjejeniya ko alkawari na ɗaya daga cikin siffofin da Allah yake siffanta mutanen kirki a nan. Babu shakka alkawari mafi nauyi da ka ɗauka shine alkawarin da ka ɗauka kana tsatson babanka Adam, cewa za ka bauta wa Allah. To amma ƴan uwanka mutane kuna da alkawura da kuke kullawa da su, alƙawarin kuɗi na biyan bashi, alƙawarin kuɗi na taimako da ka ɗaukar wa kanka zaka taimaka musu, alƙawari na abin da ya shafi yarjejeniyar cewa ka tsaya wa wani a kaza, idan bai bayar ba kai zaka bayar. Duk waɗannan suna daga cikin yarjejeniyoyi. Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya tattara duk waɗannan alƙawari sai ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu, alƙawarin Allah da kuka ɗauka to ku rinka cika shi. Sai kuma ya ce me, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, kar ku sake kun yi rantsuwa kun yi alƙawari ku zo ku warware bayan kun kulla. Sai ya ce me, qad ja'altumullaha alaykum kafila, Allah fa shi kuka sa garanto. Sai kaga in ka zo rubuta takaddar bashi me kake cewa, bismillahir rahmanir rahim, kaddara baka fadi ba, karshe sai ka ce ranar kaza ga watan kaza insha Allah zan bayar. Sanya sunan insha Allah ya nuna ka daure magana, kai silinta in the name of God, da sunan Allah. Wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, Allah sunan Allah fa kuka dauka kuka bada lamu. Balle ka zo cin bashin mutum ya ce ya zan yin amince da kai, ka ce habawa ne, baka yadda ni musulmi bane, musulmin Allah na rantse da Allah ba zan ci amanar ka ba, wannan yafi kowanne tsanani. To jama'a sai ayi kokari duk abin da aka yi na alƙawari a ga cewa an yi iyakar iyawa wajen cikawa. To kun ga daga nan ne za ku gane magana da nake faɗi da farko, cewa wannan aya ta sauka a daidai inda musulmi suka zauna ne a Madina suka samu natsuwa da kwanciyar hankali. Haka aya ce ta tarbiyya. Ka gaya mani, wannan ɗabi'ar kawai ta ƙarshe koda a ce muna cika waɗancan ɗabi'un ta isa ta ruguza mu. An fahimta? Ɗabi'ar saba alƙawari, ɗabi'ar cin amana yarjejeniya, ɗabi'ar musun abin da muka sa hannu a kai. Ko kun gane jama'a? Ina son kowa ya dawo cikin taitayin shi ya san cewa shi wannan Qur'ani fa da muke karanta muna karanta shi ne don ya tarbiyyar mu. Saboda haka kowa ya shawo kanshi alwashin cewa da gwargwadon abin da ya ji na Qur'ani ya fahimta zai yi ainihin aiki da shi. Shin menene muke tunanin waɗanda ba mu ba suke kallon mu yanzu? Suna kallon mu da wannan siffar da Allah ya faɗi albirru, suna kallon mu da nagarta, ba sa kallon mu da ita. Jama'a an samu wani lokaci a cikin garin Makka, wani dattijo ne yake bani labari a anguwar Misfara a nan inda al-Hadiqa, a inda wani gona yake ko kuma lambu da yara ke zuwa wasa. Ya ganni mun zauna sai ya ce mini, samari kai Bahaushe ne? Sai na ce eh, kamar haka ne. Sai zo sai zauna, yace yau shekara ta 86. Nace Allahu akbar, Allah ya kara albarka a cikin rayuwa baba. Yace amin. Yace ka san Hadija? Nace na san Hadija. Ka bar ka ji abin ka da dattijo. Sai yace ka san wani gida yana nan da wata karkatacciya kuka haka a kofar gidan? Sai nace a ban sani. Sai yace to nan ne gidan mu, in ka je ka bincika. Sai nace amma baba eh, yau kwanan ka nawa da zuwa? Yace shi yace yace tun yana shekarun nan 6 aka zo da shi garin, ne shekarar shi 80 haka. Yace to amma baba mun shi kuka har yanzu karkatacciya ba ta fadi ba, ba rusa ta hanyo ne. An fahimta jama'a? Sai yace bari in baka labari. Kaga garin ne yace, nace mishi eh. Sai yace amana ce ta zaunar da iyayen mu, mu ma muka rike amana sai muka yi albarka. Shi ya dauka ni ma mazauni ne a garin, sai san kawai na zo aikin hajji ne ba. Sai ce kaga nan da duk babu gidaje, nan inda Misfala take ce duk babu gidaje, ce duk gidajen yana daga inda gefen Ka'aba yake ne kawai, da nan ne da kasuwar. Ce nan duk shago stores abin nan store dai wurin ajiye dukiya ne. Yace can kuma Ka'aba shagunan ba shaguna ne irin na zamani ba, rumfuna ne, sheds ne. Mai gol zai kasa, mai yadi zai kasa, in yamma ta sai ai ta doro mana dako. Yace to mu ƴaƴan Hausawa mu ne ƴan dako. Yace ba a daukan hoton mu, babu adireshi, ba wanda ya san sunan mu. kawai in muka gama kwashe wannan Balarabe daga shagon shi ya sallame mu sai mu je mu kwashe, yace Bahaushe bai taba gudu ba, yace saboda haka gaba ɗaya sai Laraba suka amince da mu, yace kaje yadda muka samu gindin zama aka ja mu a jika. Kun ji wannan? Mu aje wannan labari. Wani rahoto da BBC suka taɓa faɗi yau kusan shekara 10 game da tarihin zaman Hausawa a Ghana. Hausawan nan da suka tafi, iyayenmu ne nan zage-zage, teloli da zamfarawa da sakwatawa da kanawa da katsinawa, su ne waɗannan Hausawan da suka je suka taru a Kumasi ta Ghana da wasu gauruka suka yi yawa. Malamai ne suna karantar da Qur'ani, suna karantar da fiqh, suna karantar da ilimi, amma sai suka rike gaskiya. Da suka rike gaskiya a lokacin da yawa kabilun Ghana musamman Asante kamar yadda aka faɗi a labarin, basu musulunta ba. Sai dan kabila Asante wanda ba musulmi bane sai ki amincewa da uban shi ko dan uwan shi, sai zo sai dibi kudi sai ba Bahaushe ajiya, amma bai san sunan shi ba, matukar dai gan shi Bahaushe ne shikenan sai kai bashi, shi sai nuna mai gidansu, shi wannan dan Ghana sai ce ga gidanmu nan ka aje mun wannan guda, amma shi bai san ina ne gidansu Bahaushen ba. In aka tambaye shi kai da yaransu ina kudin ka, sai ce ya ba dan Allah ajiya. Ce a lokacin nan a garin Kumasi waɗannan kabilu na Asante suna kiran Hausawa ƴaƴan Allah ne, ƴaƴan Allah ne, Allah ya turo musu su zo su yi musu aiki saboda gaskiya. Wannan ban sani ba lokacin da BBC suka yi casting wannan rahoton, babu abubuwan internet da sauransu ya yalwata din nan, ban sani ba ko an nemi program din za a same shi yana nan a taskance, dan duk wani abu da ka ji a BBC ko abin nan yana nan akan internet, ka je ka sa sunan abin nan, sunan shi tarihin zaman Hausawa a Ghana, sunan darasin kenan suka yi a BBC. Kun ji sunan dan Bahaushe, kun ji sunan Bahaushe a Ghana dan Allah, karkace a su tunda ba musulmi bane ba su san menene damejin fadin dan Allah ko ba dan Allah ba. Sai waɗannan kabilu sai suka yi ta musulunta saboda sun ga hali na gari, sai suka yi ta musulunta. Ko kun fahimta jama'a? Idan ka tafi Lagos sai ka je ka samu an ɗauki Bahaushe yana gadin gida, wannan mai gida bai rabe, idan aka zo gyara mishi mota wani uzuri ya sa zai fita, sai ce ka ɗauki mabuɗi ka ba mala. Mabuɗin mai mabuɗin mota ana nan sai ya zama za a yi mishi gyaran hita ne ko gyaran famfo ko gyaran toilet a cikin bedroom ɗin shi, shi mai gida director ne ko minister ko wani abu, amma Bahaushe yana gadi, sai ya ce wa plumber ɗin in ka gama gyara ka kulla ɗakin ka ba mala. Ya yadda a ba wannan Bahaushe. Wannan tarihin Hausa ne nake faɗi. Yanzu yaya Bahaushe yake? Alal aksi tamaman. Muna zaune gidan wani abokinmu a cikin GRA a Port Harcourt, yau kusan shekara 15 da ta gabata ko 16 a cikin GRA, sai ga bako ya zo. Wannan yaro yana buɗe kofa mai gadin gidan, sai na ga ya sheka a guje ya ɓoye. Da ya zo ya ja kofa sai ya gudu. Lafiya? Muka yi ta mamaki, lafiya? Sai da ya kintaci wannan bako da ya zo ya fita, sannan ya dawo, kai lafiya? Ya ce ayyawa ce. Ya ce shekarar shi uku yana aiki a gidan Bature, wani Bature ne. Bayan shekara uku sai Baturen nan ya kira shi ya ce mishi, kai saurayi ne, ka yi min aiki na shekara uku kuma na biya ka haƙƙinka. Ya ce yace ka je ka yi min lissafin nawa ne zai maka aure a garinku, ka sai gida nawa ne zai maka jani. Yace je yi mai lissafi kap, sai Bature ya nayi ɗauki kuɗin gaba ɗaya sai bashi. Shine sai shiga cikin garin Port Harcourt ya kashe kuɗin shi ya hidima ya harkokin shi, shine sai sake zuwa nan gidan ya nemi gadi. Yau sai ga wannan Bature, ashe abokin mai wannan gida ne, ya zo buɗe kofa sai hangi Bature sai ya ɓoye. Da Bature ya shiga ya ja kofa ta waje sai ya gudu. Wannan shine Bahaushen yau. Ya ci amana wani, ya ci amana kanshi. Mu yi kokari mu gyara jama'a. ina yi mana wa'azi ne ba ina kyaran mu bane. Mu yi kokari mu gyara jama'a. Mu yi kokari mu gyara jama'a. Allah ya albarkaci wannan kabilar ta Hausawa tare da cewa a wannan nahiyar ita ce yar kadan fa. Amma sai da ta waye gari ta mamaye kowa. Kowa ya zama yanzu yaran yake a wannan nahiya ta arewa. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Har sai da professor wale showing ka didda kabilancin shi yake cewa a irin yadda kuma ina son ka san waye wale showing ka tukuna 1986 ta karɓi kyautar Nobel ta English literature. Malami ne na adab, masani ne game da adab literature, ma'ana malamin turanci ne, amma ma'ana ya san yadda yare yake jujjuyawa. Yace ina mai bakin cikin cewa ba ni kaullan kabilar Hausawa, amma na san cewa wata ran jikoki na Hausa za su yi. Saboda yadda ya ga yaren yake mamaya, ka san wani abu, yanzu ka je cikin Makka ka ji yadda ƴaƴan Larabawa suke Hausa. ƴaƴan Larabawa waɗannan ba Hausa ba tukuna, ƴaƴan Larabawa suna Hausa. Ka aje wannan ma Hausar hatta wuce nan. Yanzu a cikin garin Makka a Shari'a Mansur ko akwai shaguna manya-manya dankara-dankara ana sai da kasusuwa na fim din Iburo. Ka zo ka ga matan Larabawa da daddare suna layi tana cewa Ibro halmin jadid Ibro akwai sabo Ibro sabo Ibro jadid si jadid sabo ya zo daga Kano sai ya ce wallahi a gabana jama'a na haka zan dauke su da kamera ta ce billahi alayki ya kittakillah tana tambaya video coverage da zan dauka tana Ibro halmin jadid sabo new sabo matar Balarabe ko kun fahimta jama'a. Da na je wurin wani taro na Hausawa a Makka ne yar wannan magana, sai wani aboki na dan Saudiya ne amma ba haushe ne shi alkali, sai yace abun ma ya wuce nan, yace kaje ka ta kaje cikin gidan Laraba za ka ga sun taru a falo ana kallon Ibro tun ba sa ji har su zo suna ji. 1970s mu ma ba haka aka yi sa Moza India ba, kantire kantire jugunu kunfu da karfin tsiya Hausawa suka zo suna jin mai indiyoyi suke cewa in ya cucu 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 sai Bahaushe ce kaza yace ya kaje India ne, a saboda tsabar kallon. Haka yanzu yake faruwa a Makka. Kun ji wannan kabilar to, amma ya kamata kabilar nan ta kiyaye mutuncin da Allah ya mata. Ko ka san yau mata ta uku ta Sudaisi Bahaushe ya ce? To in baka sani ba kace Albani ya faɗa maka. Sudaisi matar shi ta uku Bahaushe ya ce. Sarki ya tabbata ga Allah, kun ji Hausawa. Limamin Makka sarkin ku ne. Wai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Allah madaukakin sarki ya ce wal mufuna bi ahadihim idha ahad. Da waɗanda in suka yi alƙawari suna cika alƙawarin su. Was-sabirina fil ba'sa. Allah ya ce da masu haƙuri a lokacin yaƙi. Wad-darra. Da masu haƙuri a lokacin da rashin lafiya ta ci ta cinye. Sahabi Abdullah dan Mas'ud yana daga cikin sahabbai daga cikin malaman farko da suka fassara ad-dara'u anan cewa ba rashin lafiya ga magarin rashin lafiya ba, rashin lafiya wadda ta zama muzmina kamar irin cutar ulcer, diabetes da makamantan cututtuka waɗanda kamar ka ce ba sa jin magani, to kai hakurin Allah ya dora maka su. Ku an fahimta? Ku dubi wani annabin Allah da Allah ya ba mu labarin shi a cikin Alkur'ani kusan a ko'ina, shi ne annabi Ayyub. Allah ya ce wazkur abdana Ayyub iz nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab. Shaytan ne ya kama kafafuwan annabin Allah Yunus ya rike Ayyub ya rike. A cikin hadisi sahihi da al-Imam Ibn Jarir at-Tabari ya ruwaito cikin tafsir, manzon Allah ya ce shekara 17 annabi Ayyuba yana zaune, shedan ya rike mai kafa, amma me yake yi? Nada rabbahu, addu'a yake, roƙon Allah yake. Rannan Allah madaukakin sarki da ya nufe shi da samun waraka, sai ce me? Sai ce fa khudh ha udkur bi rijlika, haka ne yace shura kafarka yana shura kafar sai ruwa ya bubbugo sai yace mishi ya shaye wanka yana shaye wanka shikenan sai ya warke a wannan lokacin an ce na kusa da na nesa duk sun gudu kowa matan shi duk sun watse yaya kowa gaji da wahala kowa ya kauce sun bar shi shi kadai kamar yadda malaman tarihi suka ce wallahi alam bima qalu suka ce sai wata mata ta shi kadai ita ce ta hakura za ta tafi da safi ta fita ta je nemo abinci ta dawo ta je kaza a bisa yadda wannan labarin malaman tarihi suka bayar wata ran sai ainihin ta tafi neman abinci sai ta haɗu da shedani sai shedani ya ce abin da ya ja mijinki har yanzu ya warke taurin kai ne da shi ya har yanzu bai warke ba taurin kai ne da shi ta ce kamar yaya ya ce abu daya da zai daure ya yi zai warke ya fita daga wahalan nan ke ma ki daina wahala tana tsuma sai ta ce menene bawan Allah sai ya ce to ya samu gunki kawai ya sujuda kwaya daya yana yi shi kenan zai watsake ta ce amma wannan ai mai sauki ne tunda so daya ne kawai kaga mata to da ta zo ta same shi sai ta ce mishi ayyuba ta ne wani haɗu da wani malami ga kaza kaza ga fata wanda ya bayar sai ya ce mata shedani ne ya ce kuma na rantse da Allah ni za ki ce in bauta a gunki ran da din na warke sai na yi miki bulala ɗari ba a daɗe ba sai Allah ya kawo sauki sai warke to sai abubuwa kuma sai suka zama wa annabi ayyuba da damuwa kowa ya gudu sai matan nan ta zauna kuma daga ta yi kuskuren su ɓudda baki bulala ɗari mai zafi sai Allah ya ce a fakhuz biyadika dighfan samu tsintsiya ka dan shauda mata haka tsintsiya an ka shauda mata guda ɗari ne jiki shikenan ko kun fahimta jama'a to kun ga anan Allah yana nuna maka duk lokacin da rashin lafiya ta same ka kai hakuri kamar da al'amari ga Allah mun kawo kissa wata mata an ba kuma ta ba da aljanu suke buge ta ta zurin annabi ta ce annabi ya roƙa mata Allah annabi ya ce mai sauki ne a roƙan miki Allah ki warke amma da baki hakuri akwai aljanna sai ta ce ta yi hakuri amma kuma aljanin sun buge ta su ne mata tsiraici a roƙan mata Allah aka roƙan mata Allah shikenan sai ta dinga samun tsiraici ya zama tana da garantin aljanna daga harshe mai tsarki wata ran Abdullah dan Abbas da ya ganta sai ya ce wa almajirin shi ata'u a da'u kana son ka ga yar aljanna sai ce ka ganta wannan mata baka fata ya aljanna ce ka ji yadda suka yi da manzon Allah saboda haka daga cikin larurori akwai wadda Allah zai dora maka ba wai ba ta da magani bane Allah bai nufi ta ji maganin bane shikenan in kai to karka daina ci gaba da yin magani ci gaba da addu'a idan Allah ya sa ajalinka ne mai yiwuwa sai ta zama maka kafara mai yiwuwa kuma sai ka warke karka je wurin boka karka je gobe da nisa kar a kawo wani a ce za a yanka rago a tara jinin za a shafa kaza wannan tsafi ne karka yi ta iya yiwuwa kai ka mutu kuma ka rasa imaninka sannan kuma baka samu biyan bukata fama rabbi hatti jaratuhum wama kanu muhtadina jama'a kun fahimci wannan da kyau mata kuma su suke da rauni da ƴaƴa ƙanana musamman mata sai ta zo ta ce maka baba mun haɗu da wata yarinya ta ce babanta ma ya yi irin wannan larura amma da aka kai shi wuri kaza sai ya warke baba da zaka daure kai ma mu kai ka wannan wurin sai ka yi hakuri bayan kwana biyu in suka cika ka da irin waɗannan applications ka ki karbe sai su fushi sai a ce a kyale shi ya fi suwa na izala ne ko suwa na masuna kaza to duk yana daga cikin abin da Allah yake kiranka ka yi hakuri in larura ta samu wahinal ba's sannan kuma haka ainihin lokacin alba'as wato wancan menene fil ba'sa'i a lokacin talauci afwan a lokacin talauci was sabirin fil ba'sa'i ko wad darra'i wa hin al ba's da waɗanda suka yi hakuri a lokacin talauci da hakuri a lokacin rashin lafiya wa hin al ba's da kuma hakuri a lokacin yaki hakuri in talauci ya same ka shine alheri gare ka domin mai yiwa Allah madaukakin sarki haka ya nufe ka daga ƙarshe kuma ya azurta ka hakuri da talauci, mai yiwa talaucin shine maka alheri. To sai dai wannan wa'azin ko mutane za su ji shi a yau, cewa ayi hakuri da talauci, mutum ya dauko ka ya aje ka a cikin dukiyar miliyoyi, sai a ce maka kai hakuri da talauci. Za ka iya hakuri da talauci ko ko za ka rinka sata? Za ka yi hakuri da talauci ko ko za su saka ka a cikin cult? Za ka yi hakuri da talauci ko ko za su saka ka a cikin ta'addanci? Za ka yi hakuri da talauci ko ko za su dauke ka su saka ka a cikin wata muguwar sana'a? Dan haka Allah yake cewa ba za ka taba zama nagari ba, ba za ka samu daraja a wurin Allah ba sai ka yi hakuri lokacin talauci, ba za ka zama mutumin arziki ba sai ka yi hakuri lokacin rashin lafiya, ba za ka taba samun daraja ba sai ka yi hakuri a lokacin yaki. Shi yasa a lokacin yaki manzon Allah yakan hada musu da waɗannan kalmomi, isbiru, ku yi hakuri, fa inna maw'idakumul janna. Alƙawarin da Allah ya muku shine in ku rasa rayuwarku aljanna lokacin yaki. Na kawo mana misalai na kurkusa nan, halin da muka samu kanmu yau shekara bata kai ɗaya ba da Allah ya fara yaye mana wannan halin. Halin yaki ne muka shiga a ƙasar, yaki ne ya ritsa ƙasar, kuma within, ba daga waje aka kawo harin ba. Duk maganganun da suke faɗa muku cewa hannun ƙasashen waje ne, ƙasashen waje suna da manufofi, yaki ne within, yaki ne na cikin gida. Kuma ƙarfin soja ba shi zai kawar da shi ba, addu'a da komawa ga Allah shi ne kawai abin da Allah ya karɓa mana. Addu'ar wasu bayi na gari, Allah ya sauƙaƙa mana, kuma kada Allah ya nuna mana, ya sake nuna mana wannan hali. Allah ya ce ula'ikal ladina sadaku, kun ji masu waɗannan siffofi jama'a? Siffofi ne wajen guda 16. Allah ya ce masu waɗannan siffofi su ne waɗanda suka gaskata wa Allah, su ne masu gaskiya, su ne waɗanda suka yi imani da Allah. Wa ula'ika humul muttaqun, kuma waɗannan su ne masu ainihin tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan aya aya ce mai daraja a cikin Alƙur'ani ƙwarai da gaske, kamar yadda na ce ta yi tarbiyyarmu dangane da tauhidi da aƙida, dangane da mu'amala da zamantakewa, ta yi tarbiyyarmu dangane da tausayi, ta yi tarbiyyarmu dangane da kyautatawa da ainihin sadar da zumunci. Dan haka al-Imam al-Qurtubi yake cewa hadhihi ayatun azima min ummahatil ahkam, wannan aya tana da girma, tana daga cikin ayoyi da suke sune ayoyin da suke dauke da manya-manyan hukunce-hukunce a Qur'ani. Li'annaha tadammanat 16 qa'ida, yace saboda ayar ta tattaro ka'idoji guda 16. Daga ciki akwai al-imana billahi wa bi asma'ihi al-husna. Kaga dai wannan aya ta karantar da mu yadda da Allah da sunayen shi wa sifatihi da siffofin shi. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billah, ha, yarda da Allah. To duk wanda yarda da Allah dole yarda da cewa Allah yana da kyawawan sunaye, yana da siffofi madaukaka. To wannan aya ta karantar da mu. Wa qad ataina alaiha fil kitabil asna, al-Imam al-Qurtubi banda wannan babban littafi nashi ko ya rubuta wani littafi wanda ya sharhin al-asma'ul husna was-sifatul ulya, ya sanya wa littafin ainihin wato al-asna. Wannan littafi dan takaitacce ne haka kamar blogul mara, yace game da sunayen Allah da sifofin Allah mun yi sharhin su a wannan littafi. Wan-nashr wal-hashr wal-mizan was-sirat wal-hawd wash-shafa'a wal-janna wan-nar. Malam yace kaga wannan ayar da kake gani a cikin ta ko akwai magana dangane da tayar da matattu, a cikin ta akwai magana dangane da cewa in matattu sun tashi an gama kai su inda aka kai su, to akwai inda za a tattara su kuma a zo ainihin ayi musu hisabi. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, bayan matattu sun tashi jama'a za a tara su wuri guda, shine me, shine an-nashr. Sannan sai al-hashr, sai kuma a kora su, ta kora mu'minai, kafirai, fasikai, duka halittu sai a tattara su, sai kawai sai su gansu a wata ƙasa gaba daya. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi
والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
sai a tattaro bayi gaba ɗaya sai su gansu a wata ƙasa manzo Allah yace ba wannan ƙasar bace kuma ita ba baka bace kamar alli take kamar chok take fara ce sol dan adam bai taba zama a ita ba balle zunubi ya lalata ta sarki ya tabbata ga Allah me zai biyo baya a wannan ƙasar ne anan za a yi hisabi Qurtubi yace a cikin wannan ainihin ayar kwaya ɗaya akwai wannan maganar wal mizan akwai bayani akan cewa Allah yana da mizani na lahira wana da'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyama akwai ma'aunai bayani akan cewa ranar lahira akwai gwada aiki was-sirat akwai tsallake siradi wal-haud akwai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake a ina a filin aljanna akwai kuma al-kausar tafkin manzon Allah wanda yake cikin gidan aljanna manzon Allah yana da tafki guda biyu sallallahu alaihi wa sallama wannan tafki na fagen aljanna farfajiyar aljanna manzon Allah zai zo ya tsaya akan wannan tafki idan ya hangi al'ummar shi sai ya ce ku taho ku taho ku taho sai su zo su tasha duk wanda ya sha wannan to shikenan babu sauran azaba babu sauran kishirwa babu yunwa alama ce ta cewa zai shiga aljanna ana cikin haka annabi sai ya hangi wasu mutane mala'iku suna korasu sai annabi ya ce ku bar su su taho sai ce a'a waɗannan bayan karasu su suka sauya addini su suka yi ta kawo son zuciya sai annabi sai ya ce fasuqan ainesa da su shi ma annabi ya haƙura da su al'ummar shi ce amma sun kawo bid'a sun canza addini ba su yadda suka yadda yayi ba sakamakon haka shi ma ya haƙura ai asararsu akwai bayani dangane da al-haud al-kausar kuwa da Allah yake cewa inna atainaka al-kausar wani tafki ne a cikin gidan aljanna dan haka ku kiyaye annabi yana da tafki a wajen aljanna a fagen kiyama kuma yana da wani tafki a cikin gidan aljanna mala yace wal jannati wan nar a cikin wannan aya mun ji bayani dangane da wuta da aljanna ta iyewa ka ce a ina ka tuna inda yake cewa walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir turanan lahira dai ita take dauke da wadannan an fahimta sai Qurtubi yace wa qad ataina alaiha fi kitabi tadhkira yace akwai littafin mai suna at-tadhkira fi ahwalil akhirah yana bayani dangane da yadda ranar lahira za ta kasance ne yace duk abin da ya shafi tayar da matattu da mizani da siradi da tafki da shafa'a akwai kalmar shafa'a wal jannati wan nar yace duk mun yi sharhin su a cikin wannan littafi wal mala'ika a cikin wannan aya akwai bayani dangane da mala'iku wal kutubil munazzala da kuma bayani dangane da littafai waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar wa annaha haqqun da kuma bayani akan cewa duk waɗannan littafai na Allah da mala'iku to gaskiya ne min indillahi waɗanda yake Allah madaukakin sarki shi ya saukar da su kama taqaddama kamar yadda ainihin bayani ya gabata wan nabiyina a cikin wannan aya da muka karanta akwai bayani dangane da annabawan Allah wa infaqal mala fi ma ya'inu min alwajibati walmandub sannan a cikin wannan aya akwai kwadaitar da mu game da ciyar da dukiya game da duk abin da zai taimaka wajen tsayar da wajibi da kuma abubuwan da ba wajibai ba wa isalul qaraba a cikin wannan aya mun ji an yi mana wa'azi game da sadar da zumunci wa tarka qat'in da kuma rashin yankewa daga zumunci wa tafaqqudal yatim da kuma kula da marayu kun ga malam da ya tashi fasara aya sai fasara ta da kula da marayu kula da maraya tafi fadi fiye da ka dauki dukiyar kamar ka kashe wa maraya akwai marayan da ya rasu uban shi ya rasu ya bar dukiyar da kai baka da ita amma kuma yana bukatar taimakon ka yana bukatar kularka kamar yadda kwanaki wani dalili ya kai nake fadi mu anan arewa jin wani mai kudi ya rasu ya bar matar shi da ƴaƴa da kudi ko ba a bakin komai wannan yake ba saboda me uwayen mu mata da yawa ba su iya juya kudi ba in an mutu an bar kudin wata ma bata san menene ma'anar wannan figa din ba in aka ce ga miliyan 3 an baki bata san nawa ne miliyan 3 ba ko an fahimta sakamakon haka bayan kwana biyu sai ga kudin sun watsi shi yasa kaga da annabi ya tashi addu'a ga dattijan nan da ya rasu Abu Salama sai annabi ya ce Allah ka kawo wani wanda zai tsaya wa gida. Idan mutum ya rasu ba wai kudin da ya bari ba, Allah madaukakin sarki shike taimakon shi sai kawo wani wanda zai tsayu sai kula da zuriya. Dan haka in kudi aka ba musu sai a sanya za a yi manejin kudin. Yaya nawa ne aka mutu aka bar musu makudan kudi da gidaje, yadda yake sun fi kowa wadatuwa da rufin asiri, amma bayan kwana biyu sai ga asirin su ya tono. Me yasa? Saboda babu wani wanda zai tsayu akan ya managing, ya monitoring yaya za a gudanar da kudin, babu. Jama'a kun fahimta? Dan haka Qurtubi da ya tashi duban ayan nan sai yake magana akan cewa idan aka tashi taimakawa maraya a kula da shi, wa adama ihmalihi, da kuma rashin watsi da shi. Wallahi jama'a, akwai mas'uliya mai girma akan mu kabila arewa, mu yan arewa dukan mu muna da sakaci game da marayu. A daidai lokacin da wani yake da rai, za ga muna kula da shi, muna da kula da ƴaƴan shi rimi-rimi da sauransu. Yanzu haka baka dinka wa ƴaƴanka kayan sallah ba, amma ka dinka wa ƴaƴan mai gidanka. Haka tana faruwa. Yanzu haka baka sayo mataka a tamfar sallah ba, amma ka je ka